نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان anan gadan kaya a cikin garin Kano a wannan yammaci na Litinin garin Talata, yau 22 ga watan Rajab, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan 5 miladiya ta 2015, a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Furqan baina awliya'ir rahman وأولياء الشيطان، واللفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وأن شين درس مناسب عند تقص أو أن للتافي ما لا يكتي وجماء الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه هو الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه. أجارة، فإنه هو الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه، بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء. أقوى أبن يفاد أنستقو نفركو، هو الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه. سنة يساكت بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء، فرق الله به بين أوليائه وأعدائه، بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء، وبين أوليائه أهل الجنة وأعدائه أهل النار، وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد، وأعدائه أهل الغي والضلال والفساد، وبين أوليائه جند الرحمن، وإنما باب أناه، وبين أوليائه جند الرحمن وأعدائه حزب الشيطان. إذن بقى من تابع قبر ابن تيمية رحمه الله تعالى يكي مغنى أكنتا shine magana akan cewa walittaka shine mutun ya dace da abinda Allah da manzansa suke bukata suke so. Idan mutun ya dace wajen bin shari'a, wajen bin wahayi, wajen bin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya kiyaye haƙoƙin su, ya kiyaye dokokin Allah, to wannan shine waliyin Allah, shine waliyi da Allah. Wanda kuma ya saba ma wannan, ya kasance yana bin shaidan, yana saba wa dokokin Allah mahalicci, baya bin wahayi na alqur'ani da sunna, to wannan shine waliyin shaidan. Saboda ina iya ake gane waliyin Allah, shine yace wajma'ul farqi bainahuma, matattarar bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan. اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي إذنا أي لأكري أغاني سو أفاية سو تهير داتي و دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قو داتي و دا أبن دا النبي صلى الله عليه وسلم يزولش. إذا ما نسيني موافقة سن داتي وجنبين أبن دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزولش. هو الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه، فإنه هو الذي فرق الله به لمن شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شين وند الله تعالى يا بمبنشي يا للبي تهنيرسا سكان ولينسا دكم مكينسا. da annabi sallallahu alaihi wasallama ake bambance waliyan Allah, ake bambance kuma makiyan Allah. Masu bin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sune waliyan Allah, waɗanda kuma suka kibin sa waɗannan sune waliyan shaytan, sune makiya Allah. Saboda wannan shine bambanci, kamar yadda yazo a cikin hadisin Jabir, hadisin da dogo cewa wal nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama farqun bainan nas, annabi sallallahu alaihi wasallama mai rarrabewa ne tsakanin mutane. Da haka bayyanar sa da fitowar sa a cikin al'ummar Larabawa, al'ummar Qurayshawa, aka kasu gida biyu. Wasu suka yadda da shi, suka yadda da sakon da Allah ta'ala ya bashi, suka kasance daga cikin waliyan Allah. Wasu kuma suka yi tawaye, suka ki yadda su bi shi, suka kasance daga cikin waliyan shaydan. Saboda haka aka kasu gida biyu, da waɗanda suke bin abin da yazo da shi sune waliyu awliyaullah, da waɗanda kuma suka ki yadda da abin da yazo da shi sune waliyan shaydan. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara bayyana sace ta zama sanadiyar kasuwar mutane, ko mutane gida biyu tsakanin masoya Allah da makiya Allah, ƴan wuta da ƴan aljanna, waɗanda suke kan shiriya da waɗanda suke kan ɓata, wanda suke cikin haske da waɗanda suke cikin duhu, waɗanda suke kan tauhidi da waɗanda suke kan shirka. Duk bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zama na an kasu gida biyu haka, baina awliya'ihi as-su'ada wa ashqiya wa a'da'ihi al-ashqiya, tsakanin waliyan Allah waɗanda za su ni'imta da aljanna, waɗanda suke so a da, waɗanda za su ni'imta su shiga aljanna, su samu sa'ada, su samu rabauta, su samu jin daɗi na aljanna, da kuma waɗanda suke maƙiyansa al-ashqiya, wanda za su tsiyace a lahira su samu kansu cikin azabar Allah. Wa baina awliya'ihi ahlil janna, ya barbance ya rarrabe tsakanin waliyan Allah ɗan aljanna, wa a'da'ihi ahlin nar, da maƙiya Allah ɗan wuta. Wa baina awliya'ihi ahlil huda, ya bambance tsakanin waliyan Allah mabiya mazowa shari'a, mazowa shari'a war rashadi da shari'a, al huda da rashad duk abu ɗaya ne, sune shari'a. Wa a'da'ihi ahlil ghayy wad dalal, da kuma maƙiyansa ma'abota ɓata. Al ghayy shine ɓata bisa ga ilimi, mutum yana da ilimi amma ya take iliminsa, yayi gaban kansa, wannan shi ake kira al-ghayy. Al-dalal kuma bacewa bisa ga jahilci, mutum ya riƙa yin abu da kundinka ba tare da ya nemi sani ba. To annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bambance tsakanin waɗanda suka riƙa bin shari'a, suka riƙa yin aiki da ilimi, da kuma waɗanda suka riƙa bin bata, suka riƙa yin aiki da jahilci. Wal fasadi, waɗanda suke ma'abota ɓarna. Wa baina awliya'ihi jundir rahman, ya kuma bambance tsakanin waliyan Allah rindinar Allah mai rahama. Wa a'da'ihi hizbi shaytan, da kuma maƙiyan Allah waɗanda suke rindinar shaytan. Awliya'ihi alladhina kataba fi qulubihimul iman, su ne waliyan Allah waɗanda Allah ta'ala ya rubuta, ya ƙaddara imani a cikin zuciyarsu, wanda Allah ta'ala ya ƙaddara imani a cikin zuciyarsu, imani ya zauna a cikin zuciyarsu, ya lizimci zuciyarsu. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, Allah ta'ala ya ƙarfafe su da wani ruhi daga wajensa, shine wahayinsa, ya ƙarfafe su ta hanyar bin wahayinsa, abinda ya yi wahayi da shi shine ruh. Kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina, Allah ya ƙarfafe su da wannan, suka zama masu muwafaqa da bin wahayin Allah ta'ala, shine al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah ta'ala ya faɗa game da su, ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah, ko suke imani da Allah, suke imani da manzon Allah, suke imani da Allah, suke imani da ranar lahira. Yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, suna nuna ƙaunarsu da soyayyarsu ga wanda ya ainihin karkacewa Allah da manzonsa. Walau kanu aba'ahum, ko da ko iyayensu ne mahaifa, aw abna'ahum ko ƴaƴan da suka haifa ƴaƴan cikin su aw ikhwanahum ko ƴan uwan su aw ashiratahum ko dangin su ulaika kataba fi qulubihimul iman waɗannan sune wanda Allah ta'ala ya zartar ya kaddara imani a cikin zukatan su wa ayyadahum bi ruhin minhu ya karfafe su da ruhi daga gare shi wato ana yana nuna maka cewa sifar masoya Allah sune sifar waɗanda suke bin muradin Allah ta'ala abinda Allah ta'ala yake nema yake nufi suke kuma kin dukkan wani mai aiki da ya saba wa abinda Allah ta'ala da manzansa suka zo da shi koda kuwa wannan mutum yana da kusanci da su kusancin su ba zai sa su yi sha'awar sa ba uba ne ko da ne ko dan uwa ne ko dangi ne Allah ta'ala ba zai sa su ba wato waɗannan mu'minai ba za su yi sha'awar sa ba saboda ya bar abinda Allah ta'ala yake so saboda haka su soyayya su ta koli sun danka ta ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wani abu da ya ci karo da san Allah ya ci karo da abinda Allah yake so ya ci karo da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so to ba za su so shi ba wanda wannan ita ce kamala wajen soyayya ka so abinda masoyinka yake so ka ki abinda masoyinka yake ki wannan ita ce kamala an kai matuka wajen soyayya to ba wanda ake ma irin wannan soyayya sai Allah dan kana son mutum ba zai yi ba a ce duk abinda yake so sai ka so shi ta yi abinda zai so ba lalle ya zama mai kyau bane dan kana son mutum ba za ka ki duk abinda yake ki ba ta yi ya zama abinda yake ki mai kyau ne idan har ta kai mutum yana son wani kuma yana son duk wani abu da yake so ko menene shi shi ma yana son shi yana kin duk wani abu da yake ki ko menene shi to wanda ya dauki soyayyar da ake wa Allah yayi ma wani mahaluki saboda haka yayi shirkul mahabba wadanda Allah ta'ala ce yuhibbunahum ka hubbillah amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah suna son Allah suna son abu bambautar su kamar yadda suke son Allah wato irin san da ake wa Allah haka suke yi wa abubuwan da suke bautawa amma mu'minai san su ga Allah ya fi girma ya fi tsanani ya fi ƙarfi saboda haka Allah ta'ala shi ake yi ma irin wannan san shi ne so na ƙoli al-mahabba al-kamila at-tamma wanda ita ce take nuna kamalul ubudiyya kamalul ubudiyyati al-abdi lillah wa kamalul khudu'ihi li-mawlah take nuna yadda bawa ya sadu da ya risina ya miƙa wuya ya yi saranda ga Allah gaba daya abinda duk Allah yake so shi ma yana so abinda Allah baya so baya so saboda haka za su bar ƴan uwansu su bar abinda ƴan uwansu suke so iyayensu ne ko ƴaƴansu ne ko danginsu ne matukar abin nan ya saba wa abinda Allah da manzansa suke so wannan ita ce sifa ta waliyan Allah suna san Allah so na ƙarshe suna kin duk abin da yake ya ci karo da abin da Allah yake so ita ce sifar da Allah ta'ala ya sifanta su da ita yace to kuma waɗannan su ne wanda Allah ta'ala ya tabbatar da imani a zuciyarsu ya kuma ƙarfafe su da wani ruhi daga wajensa sannan Allah ta'ala ce iz yuhi rabbuka ila almalaika anni ma'akum fathabbitul ladina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك يا يد أبنجدن كيكي يموهي إلى الملائكة زواج ملائكو أني معكم كيواني إنا تاردكو إن جاء الله فثبتوا الذين آمنوا قباوا مؤمني جاجر كيوا دجاجيوا دشيجيوا دكفيوا أو جنجهادي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب da sanadan jefa tsoro a cikin zukatan wadanda suka kafirta fadribu fawqa al-a'naqi don haka ku yi buhu sama ga wuyayyuka wadribu minhum kulla banan, ku daki dukkan wata gaba daga gare su. Wannan yana nuna yadda Allah ta'ala yake karfafar waɗanda suka yi imani a gaban magabtansu, wato yayin da za su fafata da abokan adawarsu da abokan gabarsu a fagen yaƙi, to Allah ta'ala yana ƙarfafa su, kamar yadda Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da muminai a yaƙin Badar, duk da ƙarancin adadinsu da yawan adadin maƙiyansu, duk da kasancewar ba su fito da shiri ba, maƙiyansu sun fito da shiri, amma wannan yasa wannan bai sa sun yi nasara a kansu ba, Allah ta'ala ya ƙarfafe su da mala'iku, ya yi wa mala'iku wahayi da cewa sabbitul ladzina amanu, daga ku jefa nutsuwa da ainihin jajircewa da dagewa a cikin zukatan waɗanda suka yi imani. Sannan Allah ta'ala ya ƙarfafi muminai ta hanyar jefa tsoro a cikin zukatan kafirai, wanda wannan shine babban sababi, wato babbar alama ta cin nasara, abokin gaba, abokin rigima ya ji tsoro, da zarar ya ji tsoro to duk yawansu ya zama yawan banza, duk abinda za su tada da na makamai ba zai musu amfani ba, saboda wannan yawan nasu ba za su ganshi ba, wannan makaman nasu ba za su yi musu amfani ba. To Allah ta'ala ya karfafi annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da mafi karfin rundunarsa, ita ce jefa tsoro. Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu, ya ce aka ce wa sahabbai fadribu fawqa al'anaqi, fawqa al'anaqi bi ma'ana ala al'anaqi, fawqa al'anaqi ay ala al'anaq. A wancan lokaci kamar da kuka sani ana fada ne da takubba, kuma mayaki idan yana kamsawa da abokin fadarsa, to babban abin da yake so ya samu shine ya samu makasarsa, makasar da tafi kowace ba da wato ba abokin gaba tsoro da tashin hankali, shine sare kai. Yayin da ya sare kansa kan ya rabu da gangar jiki, to a lokacin na bayansa zai fi tsoro sama da kowane irin abu, sama da suka. Saboda haka sai Allah ta'ala yake gaya musu ku yi musu abinda sauran za su tsorata, shine fadribu fawqal anat, sannan wadribu minhu kulla banan, albanan almafasil, wasu suka ce albanan ana nufin al'asabi, wato ku daki dukkan wata gaba a jikinsu wacce za ta sa su sage, su kasa motsi, su kasa kataɓus, ko kuma albanan ana nufin yatsu, saboda abokin fada yana riƙe makaminsa da yatsunsa ne da hannayensa, yayin da ya zama da babu yatsu babu hannaye to babu kuma abin da zai riƙe makaminsa. To wannan yana nuna maka yadda Allah ta'ala yake ƙarfafar waliyansa, ko da kuwa za su shiga fafatawa da waɗanda suke a'da'ullahi. Wa qala fi a'da'ihi, a wajen sifanta maƙiyansa kuma Allah ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'ihi liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun, yace wa inna shayatina, lalle shaydanu, la yuhuna ila awliya'ihim, suna yin wahayi, wato suna yin waswasi da rada a kunnuwan waɗanda suke masoyansu ne, liyujadilukum, dan su rika jayayya da ku, wato yana jefa musu shubha iri-iri wacce za su rika amfani da ita wajen jayayya da ku, da ƙoƙarin su bice gaskiyar da kuke kanta, cewa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi fa innahu fiskun wa inna shayatina la وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنهم لمشركون. لوكاشين دا الله تعالى يتي ومؤمني وقولوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. يعني دا الله تعالى يتي ومؤمني كوشينا أبين دا أكا أمبتشسونا الله أكنسا. واتو أبين دا ذاكو ينكا فأمبتشسونا الله. كوشوانا. سيش كافري سكر كتشيوا yaya za ku ci abin da kuka kashe da kanku, amma ba za ku ci yankan Allah ba abin da ya kashe da kansa. wato ku ce za ku ci abinda kuka yanka ba za ku ci bushe ba. Saboda haka sai su suka ce mu za mu ci abinda muka yanka kuma za mu ci abinda Allah ya yanka mana da kansa, wato abinda muka kashe da kanmu ko abinda Allah ya kashe mana. Saboda haka suna so su ce mu mun fi ku san Allah, mun fi ku bin shari'ar Allah, za mu ci namu kuma mu ci nashi min babu aula, amma ku kuna kun yarda ku ci abinda ku kuka kashe, amma abinda Allah ya kashe ku ba za ku ci ba. To kaga wannan ga wanda yake mai raunin imani shubha ce, sai ce eh fa ai shi ba mushen nan fa ai ba Allah ne ya kashe shi ba, to ya aka yi wanda zan yanka in ci kuma wanda zan samu Allah ya riga ya min abinda zan yi ya gama kashe shi kuma in ci. To shine Allah ta'ala ya ce kada ku kuskura ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah akan sa ba. Wa innahu la fisq, wannan fasikanci ne, fita ne daga biyar Allah. Ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'i, lalle shaydanu na yin wahayi zuwa ga waliyansu, zuwa ga masoyansu. Wato shaydanu ne suka rika jefa ma masoyansu kafirai shubha irin wannan, li yujadilukum, dan su rika jayayya da ku da ita. Wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun, in kuka basu da'arku kuka bar abinda Allah ta'ala ya ce gashi ku yi tashi shari'a, kuka koma kuna yin nasu, to kun yi shirka. Sai ita ce ake kira shirku ta'a, kun yi shirka ta da'a, wato ku riƙe abinda Allah ya ce kuma ku riƙe abinda suka ce duk da ya ci karo da abinda Allah ya ce. To kaga anan Allah ta'ala ya nuna cewa awliya'ush shaytan, awliya'ush shayatin, shaydanu na musu wahayi, suna wato ziga su, suna musu waswasi. Haka nan Ubangiji ta'ala ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun. Ubangiji ta'ala ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin shayatin al-insi wal-jinni, haka nan muka sanya wa kowane annabi muka sanya masa shaydanu cikin mutane da aljanu. Wato akwai waɗanda za su riƙa rigima da abin da ya zo da shi, suna kawo nasu, suna ƙoƙarin saba masa, wanda za su riƙa nisa da dokokin Allah a cikin mutane, akwai kuma a cikin aljanu. Kowane annabi haka Allah ta'ala ya sanya masa waɗannan wanda zai tagwagwarmaya da su. To haka nan muminai, har Allah ta'ala ya naɗa ƙasa, ba za a gushe ba, ana wannan gwagwagwa da ta taɓurza tsakanin ɓangarorin nan guda biyu, mutum daga halittar Adamu har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai daɗa ƙasa. Haka za a yi ta kwamsawa tsakanin wannan ɓangare da wannan ɓangare, babu yadda za a samu duka gaba ɗaya an zama a inuwa guda ɗaya, an zama ana bin abu guda ɗaya. Walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka wa lidhalika khalaqahum. Saboda haka dan wannan Ubangiji ta'ala ya halicce su da wannan Ubangiji ta'ala ya halicce su, haka ba za su gushe ba, suna sabani da Allah ta'ala ya so duk sai ya tara su su zama al'umma daya, su zama akan tafarki daya, kan addini daya. Allah ta'ala ya ce yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, sashin su yana yi wa sashin wayin wata kawatacciyar magana, magana da za kawata ta a gyara ta a fito da ita cikin kyawar kama, a zaci cewa hujja ce, a zaci dalili ne dan kawai rudi, dan a rude su. Haka nan Allah ta'ala ya ce hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim. Hal unabbi'ukum, shin in sanar da ku, ala man tanazzalu shayatin, ga wa shaydanu suke sauka. Tanazzalu ala kulli affakin athim, shaydanu suna sauka ga kowane affakin mai yawan ƙarya, asim mai yawan zunubi, mai yawan saban Allah. Yulquna sab'a, suna jefa musu ji, wato suna jiyar da su, ko kuma suna jin abinda Allah ta'ala yake gaya wa mala'iku a saman duniya ta kusa, su je su sato ji. Wa aktharuhum kazibun, amma mafi yawancin su maƙaryata ne, wato ko dai su shaydanin mutane waɗanda tanazzalu alaihimu shayatin din, suna ɗaukan magana su jefa wa mutane ta bokanci daga abin da suka samu daga shaydanansu, na aljanu, da haka sai su gauraya da ƙarairayin da za su gauraya da su sai su jefa cikin mutane su faɗa abinda suka faɗa. In an ga ɗaya daga cikin abubuwan da suka faɗa ya faru, to sai a gaskata su ma a cikin ƙaryarsu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa shaidanu sukan sato gaskiya, in suka zo sai su jefa ta ga boka wanda suke ta'amuli da shi, shi kuma ya gauraya wannan gaskiya guda ɗaya da ƙarya ce 99 ko 100 da ita, sai ya jefa wa mutane. Su kuma jama'a idan sun ga gaskiya ɗaya daga cikin 100 ɗin nan ta tabbata, to sauran ba sai su ce duk gaskiya da lokaci ne bai yi ba, ba ku ga abu kaza da ya faɗa ba an yi. To yulquna sam'a, zai iya wa su manta nazzalu alaihim shayatin din, ko kuma yulquna sam'a, su shaidanu din yastami'un, za su jefa, wato za su kasa kunnensu su jiyo abinda za su kawo wa boka su gaya masa, shi kuma ya gaya wa mutane tare da ƙarairayin da zai cakuɗa abin da shi. Allah cewa aktsaruhum kadhibun, mafiya yawancinsu maƙaryata ne. والشعراء يتبعهم الغاوون, kaga wannan yana nuna kenan Annabi sallallahu alaihi wa sallama babu ka bane, abinda yazo da shi ba bokanci bane, saboda me? Saboda ba affak bane, ba a san shi da ƙarya ba, abinda aka san shi mutun ne mai gaskiya tun kafin Allah ta'ala ya aiko shi da annabta. Quraishawa da sauran dangi da na kusa duk sun masa shaida akan cewa mutun ne sadiqun, sannan ba asib bane, ba mai yawan laifuffuka bane, ba mai yawan zunubi bane, baya cutar kowa, baya ha'intar kowa, baya cin amanar kowa, saboda haka ashe kaga abinda zai zo da shi ba aikin shaidanu bane, tunda shaidanu su suna sauka ne ga waɗannan masu waɗannan sifa. Don haka duk wanda zai ta'amuli da shaidani da wani aljani ya rika taimaka masa akan abinda yake yi na shaidana, to sai ya zama affakun asib, dole sai ya zama affakun asib, ba zai taɓa yiwuwa haka kawai ya zama yana taimakonsa ba, ba tare da ya karkace hanya ba. Shi yasa Allah ta'ala ya faɗi waɗanda shaidanin suke taimakawa su ne waɗanda suka karkace hanya, suka zama manyan masu laifuka. Tanazzalu ala kulli affakin asib yulquna sama wa aktsaruhum kadhibun, sannan Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, mawaqa batattu ke bunsu, alghawuna su ne batattu, ko dai ya zamana waɗanda suke yaɗa waƙe-waƙen nasu, zama ruwatu shi'irihim ko ruwatu ash'arihim, waɗanda suke ruwaito waƙoƙin nasu suna tarawa suna karantar da mutane, ko kuma waɗanda suke zaunawa su saurare su, waɗanda ake karantawa waƙoƙin suna saurara waƙoƙin da suke ƙunshe da abinda ya saba wa shari'ar Allah, waƙoƙin da suke ƙunshe da ƙarya ko suke ƙunshe da cin mutunci ko suke ƙunshe da mujawazatul hajj fil madhi wa zammi, wajen ƙetare iyaka, wajen ayaba wani da abinda bai cancanci aibe shi da shi ba, ko ƙetare iyaka wajen asoke shi da abinda bai dace asoke shi da shi ba, waɗannan su ne Allah ta'ala yake sifanta su a nan cewa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, waɗannan batattu suke bin su, batattu su ne mabiyansu. Saboda haka duk wanda kaga ya dacewa mawaƙa wajen bibiyar su, duk da abinda za su rika faɗa na ƙarya, duk da abinda za su rika faɗa na ainihin zambo da suka inda bai dace ba, to waɗannan suna cikin algawuna. Haka akwai ash-shu'ara'u kuma akwai algawun, akwai su mawaƙan, akwai kuma algawuna batattu ɗin. Kuma mu duba Allah ta'ala sai ya sifanta su da algawuna, bai ce az-zaluna ba, kamar yadda muka faɗa a farkon darasi, al-ghayyu shi ne ka saki hanya bayan ka samu ilimi, kana da wato bisa ga sani, bisa ilimi ka san abu amma ka nuna baka san shi ba, ko kai birs. Kuma wannan shine abin da yake faruwa tsakanin wanda ake mawaka ke yabo da su mawakan, abin da suke faɗa game da shi na yabo, da yawa daga cikin abin da suke faɗa ya san ƙarya ne, amma kuma ya rika jin dadi suna birge shi yana taimaka musu yana girmama su, kaga bisa ga ilimi yake bin su. Saboda haka an sifanta shi da sifofin da shi karan kansa ya san ƙarya yake. An ce mai amana, an ce mai gaskiya, shi ko ba macuci kamar sa. An ce masa jarumi, shi ko ba rago matsoraci kamar sa. An ce masa ya fi kowa, shi kuma ya san ba haka bane. Haka an sifanta shi da sifofi iri-iri wanda shi a karan kansa ya san ƙarya ne, amma kuma ya rungume su hannu biyu, kaga ya zama akan alghayyu yake, ya zama alghawi ne. Dan kawace muka ce alghawi shine wanda ya bace bisa ga ilimi. Watu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan, sai Allah ce fa kana min alghawina. Saboda bisa Allah ya bashi ilimi, amma tattara ilimin gaba daya ya yawatsar, ya tuba riga ilimin daga jikinsa. Don haka shaytan ya rika bibiyarsa sai ya kasance cikin alghawina. Yasa Allah ta'ala da ya tashi tsarkake annabin sallallahu alaihi wasallama, sai ya tsarkake shi daga sifofin guda biyu, ma dalla sahibukum wa ma zawa. Ma dalla bai zama yana yin abu da jahilci ba, kaga an kore masa jahilci. Wa ma zawa bai kuma bace ba bisa ga ilimi, bai zama ya san gaskiya kuma ya take ta ba. To kaga anan sai Allah ta'ala ce tabi'uhumul ghawuna, da yanzu cewa da yawa daga cikin waɗanda suke rungumar irin waɗannan masu waƙe-waƙe sun san abin da suke faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba ne, amma duk da haka shaitan ya ruɗe su sun yadda su bi su. Sai Allah ya sifanta su da alghawuna, ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna, baka ga cewa su mawaƙa ba fi kulli wadin yahimuna suna dirkaniya a cikin kowane kwazazzabo, kowane kwari, wato su shiga nan wani lokaci su faɗi gaskiya da anjima kuma su faɗi ƙarya, da su iya faɗi gaskiya anjima su faɗi ƙarya. Wani lokaci su sifanta mutum da jarunta, in ya hana su kuma su dawo su ce ba wanda ya kai shi tsoro, matsoraci. Wani lokaci su sifanta shi da karamci, mai kyauta, mai bayarwa, in an jima kuma su zambace su ce da shi marowaci matsolo. Saboda ka fi kulli wadin yahimuna, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, sannan kuma suna faɗa abin da ba sa aikatawa. Da haka maganar su ba ta wuce fatar baki, duk abin da za su faɗa na yabo a bakinsu yake kawai. Da zarar ka hana su abin da suke so, to wannan yabon zai juye ya koma zango. Kaga faɗar abin da ba shi ba ne a zuciyarsu. Sai Allah ta'ala ya ce illal ladzina amanu ay minash shu'ara'i, waɗanda ke mawaƙa ne, waɗanda suka yi imani suke aiki na ƙwarai, kamar irin su Hassan ibn Thabit, kamar irin su Abdullah ibn Rawaha, waɗanda dukkansu suna rubuta waƙe na bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya yayin da Qurayshawa suka yi masa zambo ko suka yi wa addinin Allah zambo. Hassan zai rubuta shi ma waƙensa ya zo ya karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce uhjuhum wa ruhul qudus ma'ak, annabi ya bashi kujera ce zauna yi musu zambo, mala'ika Jibril tare da kai. To kaga Hassan ibn Thabit yayi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma ya tsarkake aikinsa, kuma abinda yake faɗa gaskiya yake faɗa, baya faɗar abinda ba haka yake ba, bai kasance da ɗaya daga cikin waɗancan sifofi da aka faɗa na ash-shu'ara'ul gawuna ba. Saboda duk mawaƙin da zai rubuta waƙe ya kasance a cikin waƙen nasa akwai bayanin abubuwa waɗanda suke masu kyau ne, managarta ne, kun san akwai waƙa akwai waƙe, kawadan a bambance. Akwai sha'ir, shi ne wanda yake rubuta waƙe, an gane kamar irin su na mange, Aliyu na mange, irin su Abubakar Ladan marigayi, waɗannan su ne irin su Aqilu Aliyu, waɗannan su ne ake kira ash-shu'ara. Ba ana nufin makaɗa, ba makaɗa ake nufi ba, wancan almughannuna ake ce musu qalul ghina wadanda za su hada da kotso da ganga da gurbi ga sunan dai da bandiri da piano da piano wadannan ba su ne ake magana a nan ba su wadannan aina sun hada da wani abu daban kuma baya ga abinda aka sifanta na wadancan shu'ara wadanda suke fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yaf'alun suna yin wannan daman sannan kuma suka hada da wani mizmarun shaytan kusa da sallallahu alaihi wasallam an sifanta kada a gabansa da cewa sautin shaytan lokacin da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shigo yaji ajariyatani yughanniyani suna yan kida dindufa su suna waka Abubakar yace amizmaru shaytani fi baiti rasulillah sautin shaytan kuma a gidan manzon Allah to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari ga wannan sifar ba ya dai hada shi ya hada su saboda ranar idi ne saboda ka ranar idi a bar yara su kada dindufa su su dan cashe su wannan a ranar idi yace da'huma fa inna li kulli qawmin idi wa hadha iduna a kyale su kowa yana da ranar idi ranar farin ciki wannan ranar idin mu ce a shahir anan sallallahu alaihi wasallam bai yi masa inkari wajen sifanta abinda suke kadawa da cewa mizmarun shaytan bane an gane mizmarun shaytan to sun hada da mizmarun shaytan da kuma waɗannan sifofin na a faɗi abubuwan da ba haka suke ba a yi ƙarya ana ta ne a wuce iyaka wajen yabo ko a wuce iyaka wajen zambo ballantana kuma waɗanda za su rubuta waƙa gaba ɗaya su ci mutuncin tauhidin Allah a sifanta wani da sifofin Allah wannan kam abin da su ai ya wuce duk abin da kake zato sun wuce ma waɗannan nesa ba kusa ba to Allah ta'ala ce cikin masu rubuta waƙe irin su Hassan ibn Thabit irin su Abdullah ibn Rawaha da ire-irensu waɗanda suka tsaya bisa ga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suke yin abin da yake amfanar da al'umma waɗanda ba su shiga ciki ba illa allazina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha katiran wa intasaru min ba'di ma zulimu sai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai sannan suka ambaci Allah da yawa wa intasaru min ba'di ma zulimu sannan suka wato suka taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an zalunce su bayan an yi abin nan an yi zambo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka mai da martani Allah ce wa sayalamu allazina zalamu ayya munqalabin yanqalibun waɗanda suka yi zalunci da sannu za su san wacce majuya suke juyawa za su san ina ce makomansu sannan Allah ta'ala ya ce fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun kaga Allah ta'ala ya sifanta makiya a auliya'u shaytan da cewa suna tare da shaydanu kuma shaydanu ke musu wahayi suke saka musu abin da suke fada suna tare da shaydanu sannan shaydanu na zuga su suna yin abin da ya ketare iyaka wanda ita ce sifar bokaye ita ce sifar mawakan da suka kauce wa hanya wannan sifa ce ta a'da'ullah ta auliya'u shaytan shi yasa Allah ta'ala sai tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam da irin waɗannan sifofi وقال تعالى فلا اقسم بما تبصرون ba sai na rantsuwa da abin da kuke gani ba ko kuma kace ina rantsuwa da abin da kuke gani wa ma la tubsiruna da abin da ba ku gani to da ban abubuwa halittu haka suke da wanda kake gani wanda baka gani kamar a ce ana rantsuwa da komai ne gaba daya tunda daga abin da kake gani sai abin da baka gani to an yi rantsuwa da wanda ka gani kuma aka ce an yi rantsuwa ma da abin da baka gani kaga da dukkan halittu kenan innahu laqawlu rasulin karim lalle shi alqur'ani magana ce ta wani manzo mai karamci shine annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mawaki bane ba boka bane manzo ne daga Allah kuma wanda yake da karamci yake da daraja da matsayi da karama a gurin Allah saboda haka kaga ba za a sifanta shi da irin sifofi na auliya'u shaytan ba sifofinsa sifofi ne na auliya'ullah وما هو بقول شاعر في القران با magana ce ta mawaki ba qalilan ba tu'minuna kadan ne kware kuke imani to Allah suka ce qalilan ba ba din nan wasu sun dauke ta bace mausula ko kuma bace annafiya in ka ce qalilan ma tu'minuna ay qalilan ma tu'minuna qalilan kadan ne suke imani ko kuke imani wasu suka ce ba anan littaqlil abin nan annafiya ce qalilan ma tu'min ba kwa imani ko kadan ma ba kwa imani kuma ce ko kadan ma ba kwa imani a duka biyan kore imanin ne gaba daya wala bi qawli kahinin kuma ba magana ce ta boka ba qalilan ma tadhakkaruna kadan ne kware kuke wa'azantuwa ko ku ba ba kwa wa'azantuwa ko kadan tanzilu min rabbil alamin alqur'ani saukarwa ne shi alqur'ani saukarwa ne daga ubangijin halittu duka walau taqawwala alaina ba'd alaqawil da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai fadi wasu maganganu ya jingina mana wato wanda bamu fada ba la akhadna minhu bil yamin da mun damke shi da dama wato da mun yi masa damka mai karfi bil yamin abil quwa saboda da abinda zaka rike da hannun dama to yafi rukuwa sama da kai amfani da hagu ce la akhadnahu bil yamin da mun rike shi da karfi wato da mun masa karfan kamu a rayu suka ce ma'anarsa da mun halaka shi don da Allah ta'ala zai yi masa irin wannan damka to an ya gama halaka thumma laqafana minhu alwatin sannan da mun dinke masa mun katse masa wannan jijiyar da take sadu da take dambare da zuciyarsa alwatin jijiya ne irkun ne manutun bil qalb wanda da ya dinke a cikin zuciya mutum zai mutu shike kai jini zuwa ga zuciya to da mun tsike katse masa mun wato tsinka masa wannan jijiyar da take tare da zuciyarsa ma'ana da mun halaka shi fama minkum min ahadin anhu hajizin ko babu wani ɗaya daga cikin ku wanda zai zama wato za su zama masu tsare shi masu kare shi masu hana azabar Allah ta same shi idan ta zo babu wani wanda zai iya amfararsa to Allah ta'ala bai yi wa annabi haka ba wannan ya nuna kenan abinda annabi yake faɗa daga Allah ne gaskiya ne tunda da a ce ba gaskiya yake faɗa ba to Allah ba zai kyale shi ba haka ya zo ya yi shekara da shekaru yana ta faɗar ƙarya kuma yana cewa Allah ne ya aiko shi yana halatta jinin maƙiyansa yana halatta dukiyoyinsu ya yaƙe su ya kama abokan gabansa a matsayin bayi kuma Allah ta'ala ya ta bashi nasara ya yi ta ƙarfafarsa ya yi ta ƙara gaba-gaba wannan sunnar Allah ba ta gudana a kan haka ba duk wanda ya zo ya yi wa Allah ta'ala ƙarya to ƙaryarsa ƙarewa take ubangi ta'ala yana nuna ƙarshensa ƙarshen lamari ba wato baya ƙarko ko ya ɗau wani lokaci yana tsiyatakunsa to dai ƙarshensa zai zo amma annabi sallallahu alaihi wasallam ai addininsa gaba-gaba-gaba-gaba ya tai tun daga wancan lokacin har zuwa yau ana nan ana ta ƙara ƙaruwa yanzu abinda kaga ake ta faɗa har kullum babu addinin da yake yaɗuwa da sauri ake ta karɓarsa kamar musulunci saboda haka gaba yake yi ba baya yake yi ba daga lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka tun yana shi kadai da Khadija da Abubakar da Ali da ƴan kaɗan waɗanda suke ta imani da shi ƴan masu rauni da sauran har ya burinkasa aka zo aka yi hijira daga hijira aka kafa Dauda daga Dauda aka shiga tsoransa magabta suka yi kokarin yara su murkushe shi karshe suka yi saranda suka saduda Allah ya bashi nasara ya dawo ya kama Makka bayan an kore shi da sahabbansa suka fita ba abinda suka dauka suka bar musu komai da gidajensu da dukiyoyinsu gaba daya sai gashi ya dawo a Muntasir ya shigo Makka jimajiman Makka kafirai ana ta guduwa ana ta buya kowa yana guduwa yana ta buya ana ku fito an yafe muku fito an yafe muku to tun daga lokacin kuma sauran wufut sauran kasa abin nan kabilu aka rika zuwa ana ta mubaya'a ya dukuluna fi dinillahi afwajan ana ta mubaya'a Abubakar ya zo su Musailama suka dan dago kai su Saja su Qulayha su Aswadul Ansi suka dago kai suna ganin cewa to tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi shi ya gama abin nan ya gama cin daularsa su ma yanzu za su shimfida daularsu cikin dan kankanin lokaci aka murkushe su har yau ba za ka sake dure su ba sai a tarihi, shi ma ba kyakkyawa ba bakin tarihi. An tashi a ce Musailamatul Kazzab, inda kawai za a ce Musailamatu sai kai kanka za ka karasa, ko ba karasa maka ba sai ka ce Al-Kazzab, sannan za ka ji cewa magana ta zauna sosai. To Allah ya gama, aka gama da su cikin kankanin lokaci. Cikin kankanin lokaci Sayyidina Umar ya zo, aka rusa daular Rumawa a kasashen Laraba, aka rusa daular Farisawa, aka cinye kasashen su. Musulunci ya yi ta gaba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, kusan shekara 100 da zuwan musulunci, ko ƙasa da shekara 100 sai gashi musulunci ya shigo har tsakiyar Turai, ya shigo har Afirka, al-Maghrib al-Arabi. A cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya mamaye kusan rabin duniya, ya shiga ko ina da ina. Haka Allah zai taba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nasara, alhali yana maƙaryaci, ya yi wa Allah ƙarya, ya yi ƙaryar wahayi, ya yi komai, sannan Allah ta bashi ta gaba. Ku gaya mun wani maƙaryaci wanda ya zo ya kitsa ƙarya, kuma ƙaryarsa take ta gaba har zuwa yanzu. Sai dai ka ji wata ƙungiya ta tsabilla a ce ai wannan ƙungiyar da can akwai wasu masu bin ra'ayinsu, su ne kaza, amma ba waɗancan su yi ta faɗaɗa ba, su yi ta ƙaruwa, babu su. Ya zo ya danne addinai waɗanda sun riga shi da shekaru ɗaruruwa. Musulunci ya danne shi, danne Yahudanci, ya danne Nasraniya, ya danne addinin abin nan Barahima, Barhamiya, wanda duk ya danne addinin Buziya, wanda duk sun girma addinin Musulunci, duk sun kasance kafin zuwa addinin Musulunci da shekaru ɗaruruwa. Amma yanzu suna ina, ma kai Buziya sai dai an yi da kai can wajen China, wajen Japan, can za ka ji su. Kaga kenan wani yanki ne, su ma Musulunci yana tararaka su. Ku ɗan sa ido kaɗan za ku gani, duk sun zaizaye. To haka Musulunci yake. To ba zai yiwu ba a sunnar Allah ta'ala wani maƙaryaci ya rika samun wannan nasarar, ba zai yiwu ba. Shi yasa Allah ya ce da ƙarya yake mana, to ga abin da za mu yi masa. Allah ce wa innahu la tadhkiratun lil muttaqin, kuma lalle shi alqur'ani wato tunatarwa ce ga masu tsoron Allah. Wa inna la na'lamu anna minkum mukazzibina, kuma lalle mun sani a cikin ku akwai masu ƙaryatawa. Akwai wanda duk abin da ake yi, duk hujjojin da suke bayyana su ba su yadda ba, ƙaryatawa suke. Mun san da wannan barazana ce Allah yake musu. Wato na san da su, in na su kama su da azaba ta ba za su ɓoye min ba, ina sane da su. Kamar ka zo ka gaya ma wani wasu wane suna da ce ina sane da su. Kaga wannan alama ce ta cewa duk sanda ya so kama su ba za su gagare shi ba. Wa innahu la hasratun ala alkafirin, kuma shi alqur'ani nadama ce ga kafirai yayin da za su zo mutuwa, ko bayan sun mutu sun shiga kaburburansu, ko bayan an tashe su, sanda za su ƙara gane cewa alqur'ani gaskiya ne. Ina ma sun bi alqur'ani, sun yadda da shi, su zo su ta wannan nadama din. Wa innahu la haqqul yaqin, kuma shi wato gaskiya ce ta sakankancewa. Haqqul yaqin, wanda kamar yadda kuka sani yaqini mataki uku ne, ko ilmul yaqin, ainul yaqin, sai haqqul yaqin. Mun yi wannan bayanin a cikin suratul waqi'a, ko ina ji suratul haqa din ma mun yi wannan bayani. To haqqul yaqin shine mataki na ƙarshe. Ilmul yaqin shine a baka labari daga waɗanda baka ba za ka taɓa, wato ba yadda za ka ƙaryata su saboda nagartarsu da amanarsu da gaskiyarsu, ba yadda za a yi waɗannan mutane su yi maka ƙarya. Kuma ka ji labarin daga ko ina ire-irensu suna ta faɗa, to za ka samu yaƙini cewa lallai maganar na haka take. Ka ji wane ma ya faɗa, kuma duk mutanen nan nagartattu ne a tarihinsu, ba a taɓa samun su da ƙarya ba. Sannan ba a guri ɗaya suke ba, bare ka ce sun haɗa baki, ko ɗaya ne ya gaya wa ɗaya, kowa labarinsa ne da kansa ya kawo. To za ka samu ilmul yaqin a nan, babu yadda a shakka ta shiga zuciyarka saboda sifofin masu baka labarin. To shi kuma ainul yaqin shine ka zo ka ga abin da idanka, abin da ake gaya maka an yi kaza an yi kaza kaza ya faru, ka zo ka gan shi kuru-kuru gashi nan ɓaro-ɓaro gashi nan kana gani da idanka, to kaga yaqinin ya ƙara tabbata ya ƙara ƙarfafa, kuma tunda yanzu kai ne ma yanzu ka bada labarin, ba wai labari bane ake ba, kace ni ganau ne ba jiyar ba, wato ka ƙara sama kenan. To haqqul yaqin ya zamana abun ma kai kanka ka ɗanɗana shi, in ana baka labarin zuma mai zaki ce mai zaki ce, duk wanda ya sha zai gaya maka tana zaki, har ka zo ka ganta ka samu ainihin yaqin, sai kuma ka ɗanɗana ka sha. To yanzu ka ga bizauki wal mubashara, abin yanzu ka ɗanɗana shi ka gan shi, to wannan shine haqqul yaqin, ba magana ce kawai ta ka gani ba ma, a'a ka ji abin a jikinka yadda aka faɗa din nan haka yake. Kamar yadda sanda ƴan aljanna su shiga aljanna, to aljanna ta zama musu haqqul yaqini, lokacin da ake ba su labarin ta annabawa suke faɗa ilmul yaqini ne. Yayin da aka je lahira suka hango aljanna da ƴan tsuntsayenta da ƴan furanninta da ƴan itatuwanta da ƴan abubuwanta na hurul ini, ga sunan suna ta kai kawo, to bai shiga ba amma ya hango ta, to kaga ya samu ainihin yaqini, a ga an tantance can ko wallahi ga ta can. To yayin da za a tsoma shi kuma ya gan shi tsundum ya shigo soro, to kaga ya samu haqqul yaqini, innahu lahaqqul yaqini, fasabbih bismi rabbikal azim. Wannan sune mataki na yaqini, kai tasbihi tare da tsarkake sunan ubangijin ka mai girma. To kaga wannan ita ce sifa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, abinda yazo da shi daga Allah ne, babu wani abin da yake kira daga wajensa. Haka nan Allah ta'ala ya ce wa fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun, fadhakkir ka wa'azantar, kai ya rasulullahi ba kasance ba saboda ni'imar da Allah ta'ala ya maka ta annabci, ya zabo ka ya baka annabci, baka kasance kahinin boka ba, wala majnuna ballanta naka zan mahaukaci, kai ba boka bane kai ba mahaukaci bane kamar yanda suke su. Am yaquluna sha'ir natarabbasu bi raib al manun, ko kuma su ce ai mawaki ne, saboda wasu shaidanu ne suke gaya masa abin da yake fada, yadda mawaki yake yin fadarsa haka su shi ma yake nashi, zaka yana fadar wasu abubuwa na hikima kamar yanda mawaki yake fadar wasu abubuwa na hikima. Da haka mu jira mutuwarsa kawai, yadda mawaƙa da yawa suka zo suka gama yayin suka mutu shi ma zai mutu. Shi ne Allah ta'ala ya ce qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisi, eh mu jira din, ni da ku duk mu jira a ga wane ne in ya halaka shi kenan abinda yazo da shi ya tafi. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun, ko kuma hankulan su ne am anan bi ma'ana bal ta'muruhum ahlamuhum bihadha, tunanin su ne kawai yake rada musu wannan, kawai tunani suke suna fadar waɗannan abu, iya hankalin su kenan. Allah ce am ay bal a hum qaumun taghun, wato anan zaka kaddara istifhami am ta'muruhum ay bal ata'muruhum ahlamuhum bihadha, tunanin su ne yake haka musu wannan, shin tunaninsu ne yake saka musu wannan, sannan aka ce am hum qaumun tsagun ay bal hum qaumun tsagun, su dai mutane ne masu dagawa wanda suke wuce iyaka da iri, wanda suke wuce gona da iri. Sannan Allah ya ce am yaquluna taqawwala bal la yu'minu falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin, ce am yaquluna taqawwala, ce a'a cewa suke yi taqawwala, annabi ya kirkira alqur'ani, to su zo da wata magana kwatankwacinsu, ai shi mutum ne kamar yadda suke mutane, mutum in yayi magana ko yayi wani abu kuma mutane ne irinsa, ku zo da naku in har gaskiya kuke faɗa cewa shi ya kirkira. Falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin, su zo da wata magana kwatankwacinsa, wato kwatankwacin alqur'ani in gaskiya suke yi. To shi ne Allah ta'ala shi ne mala yace fanazzaha sallallahu alaihi wasallam nabiyyana muhammadin sallallahu alaihi wasallam amman taqtarinu bihi ash-shayatin, Allah ta'ala ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam game da wadanda wato gabarin wadanda shaydanu suke haduwa da shi su zama abokansa, من الكهان والشعراء daga bokaye da mawaqa wal majalin da mahukata wadanda suna tare da aljanu wa bayyana anna allazi jaa bil qur'ani malakun karimun istafahu Allah ta'ala ya bayyana cewa wanda yazo da alqur'ani mala'ika ne mai karamci wanda Allah ta'ala ya zabo shi qala ta'ala Allah yastafi min al mala'ikati rusulan wa min an nas Allah yace Allah yana zabo wato manzo daga cikin mala'iku yana zabo manzo daga cikin mutane lokaci yayi dole mu tsaya anan abinda muka faɗa dai dai Allah ya bamu nada na kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.